أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فعزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه. وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد يودر رسم نشيد كنان تفسير وانا كراتونا تفسير القرآن من جرمة أيو ترى قوات شعبان هجرة تبقود تاريخ 20 تقوص wanda ya dace da 22 ga watan 8 ta shekara ta 2007 ta miladiya. Za mu tashi a fadin Allah tabaraka wa ta'ala. Wa idh qulna lil mala'ikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana min al-kafirin. Allah yace wa idh qulna lil mala'ika, ka tuna ya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yayin da muka ce ga mala'iku, da muka ce mu mala'iku isjudu li adam, ku yi sujada ga adama. Fasajadu, sai suka yi sujada. Illa iblisa, sai iblis shine wato abul jin. Aba, sai yaki imtana amina sujud, yaki yin sujada. Wastakbara, yayi girman kai. wa kana min al kafirin ay wa sara min al kafirin, yama wannan yama yadda shi a cikin kafirai. Allah madaukakin sarki, bayan ya halicci annabi Adam ya hura masa rai, sai ya umarci mala'iku da su masa sujada. Zahirin yadda kissar ta zo a wannan a suratul baqara cewa Allah madaukakin sarki ya ce ma mala'iku, ya sanar da annabi Adam sunayen al'amura abubuwa, ya fifita shi da wannan ilimi. Sannan ya ce mala'iku su faɗi sunayen wa'innan abubuwa, suka ce babu ilimi a gare su. Saboda haka Allah ya ce ma annabi Adam ya faɗa, annabi Adam ya faɗa. To sannan kuma sai Allah ya ce ka tuna kuma lokacin da muka ce ma annabi, da muka ce mala'iku sujada ga Adam. To zahirin yadda tartibin kissar ta zo, cewar bayan an yi wannan kalubale din ga mala'iku sun kasa sanin waɗannan sunaye Allah ya bayyana falalar annabi Adam sai kuma Allah ya ce ma annabi Adam ya ce mala'iku su yi masa sujada saboda haka wato da ilimin annabi Adam ya bayyana fifikon sa ya bayyana akan mala'iku sai Allah ya umarci mala'iku da su girmama annabi Adam wannan zahiri kenan amma a waɗansu ayoyi a Qur'ani ana nuna cewa kamar wato bayan halittar ne kawai mujarradin bayan halittar Allah sai ya ce su yi sujada وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فإذا سويته يا إذن ديدي تاشي وتنهل تشيشي نهور رينا أتكنسا توقفات كنا ما سجد أجريش وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين أسرة السادة duk dai aka nuna cewa wato bayan umarnin ne aka yi daga wato bayan halittar mujarradin bayan halittar ke aka yi umarni da yin sujada din to amma wannan yadda tafsilin yazo a cikin suratul baqara an nuna cewa bayan wannan umarni din bayan halittar sai da aka bayyana ilimin annabi Adam tukuna da fifikon sa sannan kuma aka yi umarni da mala'iku su sujada annan Allah madaukakin sarki ya yi amfani da damirul jam'i litta'zim yace wa id qulna da ku Allah yake cewa wa id qala rabbuka yayin da ubangijin ka ya faɗa amma anan wajen da Allah yake da Allah zai bada umarni yake bayyana yanda ya bada umarni wannan gagarumin umarni na farko da yayi wanda yake shine umarnin sa da ya ga mala'iku bayan halittar annabi Adam sai yazo da sigar al-jam'i da take nuni da ta'zim yayin da muka ce wannan ba dalala bane akan taklifi akan cewa Allah uku ne kamar yadda jahiliyya suke faɗa wannan uslubi ne na larabci wato uslubi ne na girmamawa na wato na bayyana jin girma da isa da nuna tumbatsa Allah ya nuna girmansa da isarsa yace yayin da muka faɗa muka ce ma mala'iku dan ba wanda zai iya gaya wa mala'iku ba wanda zai iya ba mu mala'iku umarni in ba shi ba rabbul izza yayin da muka ce ma mala'iku isjudu li adam as-sujud abinda ake nufi da sujada shine sanya goshi a ƙasa sanya goshi a ƙasa nau'i ne na tahiyya nau'i ne na wato gaisuwa ta girmamawa wanda yana daya daga cikin wato abinda Allah ya gini mutane akai mutane sun riga sun ginu akan girmama wato abinda girmamawa ta hanyar durƙuso ko kuma ta hanyar yin sujada a cikin irin hotunan da ake samu na al'ummomin magabata kamar an nuno Hammurabi sarkin Babil sarkin Kaldaniyawa an nuno shi a cikin irin abin da aka bincika a cikin ƙasar Iraq aka hako na irin wato a zanen su da suke yi aka nuno ga Hammurabi da ake ganin shine wato wanda ya so ma kawo dokoki na yadda za a yi zaman al'umma sarki ne babba na Babil sai aka nuno ga mutane su ne masa ruku haka dalika a cikin ɗaya daga cikin fir'aunonin Misra a cikin zanen da aka samu sai aka nuno wato kamammi ribatattun yaƙi aka zana su da shi nan sun yi sujada sun sa goshinsu a ƙasa sun yi sujada ga fir'auna afwan hoton Hammurabi da aka nuno an nuno hotonsa ne yana yin ruku'u ga rana ga rana ta zo fitowa ga Hammurabi sarki ya yi ruku'u ga rana domin rana suke bauta ma shi ne aka aiko ma annabi Ibrahim to wanda nuna cewa kenan wannan yana cikin jibillan mutane yin gaisuwa ta girmamawa to Allah ya ce wa mala'iku su sujada ga annabi Adam sujada yana daga cikin kususiyar Allah tabaraka wa ta'ala yayin da shari'o'i suka tabbata bayan tabbatar shari'a ba a yi kowa sujada sai Allah madaukakin sarki kuma sujada din nan da ruku'u duk sun tabbata wadansu sun ce abinda ake nufi da sujud din nan shine wato durƙuso wato al-inhina sunkuyo shine kamar ruku'u ko abinda bai kai ga ruku'u ba amma inda haka ne da za a kira shi da za a ce irka'u li adam domin ruku'u daban sujada daban kuma al'ummomin da kamar yanda suke sujada suna yin ruku'u kamar yanda Allah madaukakin sarki ya ce mana na Maryam wa qala fil mala'ikati ya Maryam inna Allah astafaki wa taharaki wa astafaki ala nisa'il alamin ya Maryam qunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in aka umarce ta da sujada da ruku'u tare saboda haka da ruku'u da sujada daban daban ne to amma da aka ce su sujada ba ruku'u ake nufi ba sujada ta hakika su aka ce mala'iku su yi ma annabi Adam domin mubalaga wajen girmamawa fa sajadu sai suka yi sujada nan ba ba ai takidin wanda suka yi sujada ba amma a wani wurin a cikin alqur'ani Allah ya ce fa sajadal mala'ikatu kulluhum ajma'u mala'iku sai suka yi sujada gabaki ɗayan su a hade wato ba wanda bai yi sujada ba cikin mala'iku amma nan wajen ba ai wannan takidin ba saboda wani waje alqur'ani ya bayyana kan cewa dukkan mala'iku ne suka yi saboda haka biduni suke fina wannan dalili ne da waɗansu malamai suka kafa akan cewa ba jinsi ne na mala'iku suka aka ce su yi ma annabi Adam sujada ba mala'ikun sama da na ƙasa ne duk Allah maɗaukakin sarki ce su ma annabi Adam sujada tunda gashi Allah ya ce fa sajadal mala'ika kulluhum ajma'u gabaki ɗayan su suka yi sujada illa iblisa sai iblis wannan suna ba suna yin larabci ba suna ne na ajamiyanci haka wannan suna yake haka a cikin tufan mutanen farko duk da an ruwaito daga waɗansu asa kamar da aka ruwaito daga maganar Abdullahi ibn Abbas kan cewa yayin da iblis ya ƙi yin sujada ublisa ay ubida min rahmatillah sai aka nisantar da shi daga rahmar Allah sai shi yasa aka sa masa suna iblis ay min al iblis min ablasa yublisu iblasa al mublisin sune ay al mubadin an rahmatillah waɗanda suka wato aka nisanta su daga rahamar Allah amma sahi wannan suna ne wanda yake na wato ba suna yin larabci ba ballantana a neman masa ishtiqaqi a ce daga wace ma'ana yake shi kuma iblis din nan Allah maɗaukakin sarki ya bayyana ko wane ne shi kamar yadda yake a cikin suratul kahf illa iblisa kana min aljinni fa fasaqa an amri rabbi sai iblis wanda ya kasance a cikin aljinni fa fasaka an amri rabbihi ya fasika ce mu al'amar umarnin ubangijinsa iblis din nan shine abul jin shi yasa Allah yace a fatattabidunahu wa dhurriyyatahu awliya min duni za ku rike shi da shi da zurriyarsa su zamanto waliyai ba ni ba ababan bauta ba ni ba inji Allah saboda haka iblis shine abul jin abinda yasa aka ce masa aka ya shiga cikin umarnin ya sujada tare da mala'iku karramawa Allah madaukakin sarki ya masa saboda matsayinsa na cewa shine uban aljanu ba ke shine uban jinsin aljanu saboda haka shi ma shiga cikin umarnin akwai asar isra'iliya da dama da suka zo wanda irin wayannan asar din akwai ka'idar da malamai suke ginawa don gane da asar na bani isra'il abubuwa da suka zo daga cikin tafan bani isra'il ya halatta a yi riwaya daga cikin tafan bani isra'il kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace hadithu an bani isra'ila wala haraj ku yi riwaya daga tafan bani isra'il babu laifi akan ku amma yace wa man kadaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar ya tsoratar da kar ai ƙarya akan sa a wata hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza haddathakum ahlul kitab fala tusaddiquhum wala tukadzibuhum idan ahlul kitab suka gaya muku wani abu kada ku gaskata su kada ku karyata su to da haka ne malamai suka kasa labarin kan ahlul kitab al-isra'iliyat kashi uku kamar yadda ibnu katir yace kashi daya wanda mun san gaskiyar sa saboda ya dace da abin da ke cikin alqur'ani da sunna wannan zamu yi imani da shi qat'an domin mun gaskata shi muna gaskata alqur'ani da sunna ne kashi na biyu abinda muka san ƙaryar sa kaf'an saboda ya saba da abinda ke cikin alqur'ani da sunna kamar abinda ake yi na nasabta abubuwan da basu dace ba ga Allah tabaraka wa ta'ala kamar yanda yake a cikin abin nan Old Testament kan cewa Allah yayi kuka saboda wahalar bani Isra'il suke sha irin waɗannan sifofi na naqa'is da za a dangana su ga Allah wannan mun san kaf'an ƙarya ne ko kuma abubuwa da basu dace ba a dangana ga annabawa kashi na uku shine wanda babu abin da yazo a cikin alkitabu was sunna da yake nuna gaskiyar wannan labarin ko ƙaryar sa to wannan shine ake tawaffufi akai wala tusaddiquhum wala tukadzibuhum shine wannan jalibi kada ku gaskata su kada ku ƙaryata su wa qulu amanna billadhi unzila ilayna wa unzila ilaykum wa ilahuna wa ilahukum wahid wa nahnu lahu muslimun haka a tsakarin hadisin haka yace wa qulu amanna billadhi unzila ilayna wa unzila ilaykum in kun faɗa sai ku ce mun yi ima wato kar ku garkata su kar ku garkata su kar ku ƙaryata su ku ce mun yi imani da abin da aka saukar gare ku da abin da aka saukar gare ku amma wato ba za ku garkata wannan abin ba saboda babu shaida akan gaskiyarsa babu shaida akan ƙaryarsa to da yawa kamar yadda Ibn Kathir yace da yawa daga cikin irin waɗannan labarurrukan abubuwa ne wanda ba su da alaka a galibi da wani abu na aƙida ko da wani abu na aikin shari'a irin kamar a ce wata sifa ce ko wani abin ka kamar sunan itaciyar ga annabi Adam aka hana shi ci daga gare ta ko da wani juzi'i ne wani gefe ne na saniyar badda bani Isra'il aka ce su dauke ta su daki mamacin nan irin waɗannan abubuwan da yake ba su da ma'ana wajen wato fahimtar ma'anar abinda Allah maɗaukakin sarki ya faɗa ko kuma aiki da abinda Allah maɗaukakin sarki ya faɗa. To akwai labaruta da suka zo daga cikin ahlul kitab wanda suke nuna cewa shi Iblis da ya kasance shine shugaban runduna ta waɗansu shine shugaban rundunar aljanu. Lokacin da Allah ya halicci waɗansu mutane daga cikin aljanu suka zauna a bayan ƙasa sai suka yi ɓarna suka zubar da jini suka yi ta yaƙi, sai Allah ya turo Iblis da shi da rundunarsa daga cikin mabiyansa mutanensa suka yaƙe su suka karkashe su suka tura suka je suka sanya su a can waɗansu kan waɗansu tsibirai nesa da bayan ƙasa. Saboda haka tun da yayi wannan sai wato idda ta so maɗaukansa, shine abinda Allah maɗaukakin sarki ya sanya na zuciyarsa na kafirci. Wannan aro su daga Abdullahi ibn Abbas. To amma ka'ida idan isnadi ya inganta na labari daga wanda daga cikin sahabbai, idan abu ne wanda yake nazari, idan abu ne wanda yake ra'ayi ba zai iya gane shi ba, abu ne wanda yake na ilimin gaibi, to ana cewa wannan maganar ana ba ta hukuncin Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya faɗa. Amma da sharadi ɗaya, sharadin shine zamanto wannan sahabin baya riwaya daga kudi littafan bani Isra'ila. Wannan shine abinda malaman hadisi suke ittifaki a kai, wato abinda suke cewa al-mawqufu lafzan al-marfu'u hukman. Lafazin mawquf ne zancen sahabi ne, amma hukuncinsa hukuncin maganar Annabi sallallahu alaihi wasallam ce. To sharadi din ya zamanto cewa sahabin shi ya faɗa kuma ya inganta da wannan sahabi din. Na biyu ya zamanto wannan sahabin na farko ya zamanto la madara lil ra'ayi, ba zai yi ai ijtihadi a cikin maganar ba, abu ne na ilimin gaibi ko abu ne na batun sakamako da uquba ko na labarin mutanen farko ko sifar Allah ko sifar aljanna da wuta. Wannan duk abubuwa ne da ijtihadi baya gano wani sabanin kamar fatawa ta hukunci kace abinda a mace ta saku ko aure ya inganta ko sallah ta yi ko sallah ba ta yi ba, wannan ijtihadi zai iya shiga, ra'ayi zai iya shiga, fahimta za ta iya shiga, amma ka faɗi wani abu wanda yake na gaibu fahimta ba za ta taɓa gano ba. Sharadi na farko kenan. Sharadi na biyu ya zamanto kuma shi sahabin baya riwaya daga bani Isra'il, amma idan ya zamanto yana riwaya daga bani Isra'il to ta yi wannan abin abu ne wanda ya ji daga wajen bani Isra'il. To Abdullahi ibn Abbas ya daga cikin wanda suke riwaya daga wajen bani Isra'il, kamar yadda daga cikin sahabbai da suke riwaya daga wajen bani Isra'il akwai Abdullahi ibn Amr ibn al-As, akwai wanda san ba sa yi kamar irinsu Umar ibn al-Khattab, san baya riwaya daga wajen bani Isra'il. To irinsu idan suka yi riwaya suka kawo abinda la madala min ra'ayi fihi, ra'ayi ba zai iya shiga ciki ba, to sai a bashi hukuncin marfu'i ya zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam. To dan haka irin waɗannan zabaruka da suka zo mutum in ya kanta su a cikin zakan tafsiri sa daga cikin wannan ismin na cewa wannan Isra'iliyar ne, duk da yake sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya faɗa, ba a jakkatawa ba a karyatawa, sai dai mutum ya ji akan cewa wannan labari ne. Kuma galiban zaka ji zaka gane a cikin wannan babu wani wato baka buƙatar cewa sai ka san wannan ma'anar kafin ka fahimci sakon da Alkur'ani yake faɗa. Hikimar da ke cikin aya da darasin da aya take nunawa baya buƙatar sai ka san wannan ma'ana wanda ya zo daga cikin labarukan bani Isra'il ko da sahabbai ne ko suka rawaito shi. To Iblis kamar yadda muka ce shine wanda shine abul jin. Allah maɗaukakin sarki ya ce shi Iblis a nan wajen yayin da aka umarce shi ya ce aba ai in tana amina sujud, yaki ya saba ma Allah kenan. Wastakbara ya yi girman kai, al-istikbar ai talabul kibr, neman girman kai. Abinda ake nufi da girman kai, girman kai daban jiji da kai daban. Girman kai ba a girman kai sai idan akwai mutane biyu, ka ga cewa kai kana da matsayi wani ma yana da matsayi, kaga ka ba ma kanka matsayi ka ba ma wani matsayi ka yi abu guda biyu, sannan abin da sai ka hada na ukun kuma ka ce nawa matsayin ya fi naka. To in ka tara waɗannan abubuwan guda uku shine kai girman kai. Amma in ka jiji da kanka kana jin kai cewa babu kamar kai gwani ne, kai ka iya, kai ka burgi, wannan ujub ake ce masa al-injab, mamaki mutum ya rika mamakin kansa. To girman kai ya fi al-ujub muni, saboda al-ujub ba zai iya kaiwa ya zuwa ga mutum ya yi ta'adda yayi wato yayi zalunci akan wani ba, amma girman kai zai kai wannan, saboda girman kai zai kai zuwa ta aibata wani, zai kai zuwa ta wulakanta wani, zai kai zuwa ta abin nan kai ma wani ka aibata shi da idan ka ko da bakin ka ko da makamancin wannan, wanda yake yana daga cikin sabbin ban shiga wuta kamar yadda ya bayyana a cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, da yake cewa la yadkhulul janna man kana fi qalbi mithqal habatin min hardalin min kibr, ba wanda zai shiga aljanna wanda yake da koda kwatankwacin kwayar komayya ne na girman kai. Sai wani mutum ya ce ya rasulullah ar-rajul yuhibbu an yakuna thawbuhu an yakuna thawbuhu jamila wa na'luhu jamil, فقال ان الله جميل يحب الجمال الكبر غمط الناس بطر الحق وغمط الناس ده wannan sahabi ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba wanda zai shiga aljanna da yake da koda kwayar zarra ne ta imani, sai ce ya rasulullah mutum yana so tufarsa ta zama kyakkyawa, takalminsa ya zama kyakkyawa, an gaya ne shi kira so yana so in koyo shi a gaishe kan cewa shi abin nan wato ba dama ne, sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allah jamil, Allah kyakkyawa ne, yana kan kyau. Wato yin namata wannan ba shi ne girman kai ba, yake girman kai shi ne bakarun haka take gaskiya bai watsi da gaskiya wa zamtun na da wulakanta mutane, ta yi kamar abinda iblis ya yi kenan bakarun haka ya yi watsi da gaskiya, Allah ne ya ce mata ya yi watsi da matsayin Allah, ya yi watsi da umarnin Allah, ya ce ba zai ba, wa zamtun na ya wulakanta mutane, ya wulakanta annabi Adam, ya ce ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin, na fi shi ka halice ni daga wuta ka halice shi daga yumbu, sai ta Allah ya ce wa kana min al-kafirin, sai zaman to daga cikin kafirai, wannan shine farkon zunubi da aka saba ma Allah da shi, zunubin girman kai. Me yasa jibril iblis yayi wannan, iblis yayi wannan ne saboda kiyasi, kiyasi shi yasa waɗansu malamai suke amfani da wannan wajen cewa dukkan kiyasi batsiri ne, tunda farko bai so mai kiyasi iblis ne, sai Ibn Hazm kenan suka ce dukkan kiyasi al-qiyas kulluhu batil, dukkan kiyasi batsiri ne, wannan kuwa sun yi ta'adda sun wuce gona da iri, akwai kiyasi sahihi, akwai kiyasi ingantacce, kiyasi dan iblis ya yi kiyasi, kiyasin sa ya zamanto na barna, ya zamanto kwasaccen kiyasi, wanda bai nuna dukkan kiyasi ba daidai ba ne. Na farko Sheikh Amir Shinkit ya ce kiyasin iblis kwasacce ne ta fuska uku, zai ma iblis raddi. Farko tukuna kiyasin sa shi ake ce masa fasidul i'tibar, a cikin abin da ake sukan kiyasi a cikin ilimin usulul fiqh akwai abin da ake kira fasadul i'tibar والخلق للنفس او اجماع دعاء فساد الاعتبار كل من وعى سابا ما نفسي كو سابا ما اجماعي شيني واند دكا مالمان اصول الفقه ستكراش فساد الاعتبار واتو ادمة النفسي يدو ننس واتو شيني القرآن كو سنة كو اجماعي يدو idan ka saba ma wannan nassin da kiyasi, to wannan kiyasin ka sai a ce an bayar maka da shi, wannan shi ake ce masa fasidul i'tibar, ba a kallansa ma ba a yi ballantana a yarda da shi, saboda me? Saboda ya saba ma nassi. Shi yasa kaga yayin da Abdullahi ibn Umar yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace la tamna'u nisaa idza ta'azanat imra'atu ihdaku ahadukum ila almasjid fala yamna'ha, sai wani dan Abdullahi wato idan matar ɗayan ku ta nemi izinin ku za ta je masallaci kare hana ta, sai wani dan Abdullahi ibn Umar yace idan yattakhidnahu dagla da'a dagla wallahi la namna'annahunna, yace in aka kyale su za su mai da wannan hanyar barna, wallahi za mu hana su. Kiyasi ko ba kiyasi yayi ba, yace wato in aka halatta mun su je wannan zai zama to sababi ne zuwa ga barna, tunda wannan sauzi ne zuwa gabanna don haka ba za su, don haka za mu hana su. Sai Abdullahi ibn Umar ya ce uhadithuka an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa taqulu wallahi la namna annahunna la ukallimuka abada, yace ina maka magana daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kai kuma kana cewa wallahi sai mun hana su, to bai sake maka magana, domin me? Yayi kiyasi fi muqabalatin nafs, yayi fito na fito da nafsi da sunan kiyasi, shi yasa dukkan mazhaba idan ta gina hukuncinta bisa kiyasi tsakanin nafsi dukkan malamai sun yi ittifaki akan cewa ba a riko da wannan kaulin na mazhaba domin kiyasin su ba shi da mahalli kiyasi ne batil irin kiyasin iblis ne kiyas fi muqabalatin nafs Allah ya ce kai kuma kace kai kana ganin gashi shi yasa mutane musamman masu ganin kan cewa sun waye da rayuwar zamani don an fada musu wani abu na addini ke haba ai abin nan ai wannan bai dace da zamani wannan ai bai dace da hankali ba sai a ga a ce a zamani irin wannan a ce za a yi haka kamar masu neman yancin mata ce ai sai za a ce wai za a ba mace kashi abin nan rabin kasan namiji wajen mirasi wannan ai bai adalci ba Allah ya faɗa li zakari mithlu haddil unthayayn kai kuma ka zo ka ce bai adalci ba to wannan kiyasin da kai kiyasin iblis ne kiyasi na biyu a fuska ta biyu ta bacin kiyasin iblis shine cewa ya ce wuta an halice shi daga wuta an halice annabi adam daga yumbu wuta ta fi yumbu a wajensa saboda haka shi ma ya fi annabi adam to sai mu ce musu ba me ta cewa wuta ta fi yumbu ba wuta al'adar ta barna barna da halaka dukiya amma yumbu fa sababin arziki ka gina gida kai noma ka sanya shuga a ciki kuma ya fitar maka da kwaya a samu sababin rayuwa da shi kuma sannan kai mu dauka ma cewa kamar yadda ya faɗa cewa asalinsa ya fi asalin annabi adam wuta ta fi yumbu to mu ce dan asalinka ya fi asalin ɗayan wannan bai nuna kan cewa kai ka fi ɗayan ba idan ta harta bi ada'in lahum sharafu kunna sadatta walakin bi sama waladu idan kai alfahari da iyaye da suke da matsayi kake cewa ai iyayena su ne kaza kace gaskiya ne haka ne iyayenka su ne kaza amma tirda abin da suka halitta sai suka haifa abin da suka haifa tirda shi sai baka zama to kamar su ba dai su zama to kana da matsayi wannan ba lalle ne ya zama to kai kana da matsayi ba kamar yadda Laraba suke faɗa saboda haka wannan ya nuna cewa kiyasin iblis ba shi da mahalli fito na ya fito yayi da Allah shi yasa yake da hadari mutum ya zama shi yasa wato yayin da Allah madaukakin sarki ya saukar da wa in tubudu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihi Allah ina yau mai ta wannan magana in ku koyi abin da ke cikin zuciyarku ko kun bayyana Allah zai muku hisabi sabai suka ce ya rasulullah an rubuta mana jihadi mini an rubuta mana hijira mini amma wannan abin a ce hatta abin da ke cikin zuciyarmu Allah zai mana hisabi akan wannan ba za mu iya ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ran sa ya baci yace za ku ce ne kamar yadda bani Isra'il suka ce sami'na wa ata'na mun ji mun saba ku ce sami'na wa abana mun ji Allah mun bi kace zakai mana hisabi kan abin da ke cikin zuciyarmu mun ji zamu kokari ne haka yayin da suka fada zuciyar su kai da suka yi inqiyadi sai Allah ya saukar musu da tafsiri yace la yukallifullahu nafsan illa wus'aha to wannan shine abin da ake son mu'mini ne daga yaji umarnin Allah yace sami'na wa abana ko ba za ka iya ba kace naji Allah ka bani ikon da iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in amma ba ka ce haba kaya za a yi wannan haba to wannan itirazi ne ga Allah wannan ka bi kafar ka kana nema ka bi hanyar iblis kenan wa qulna ya adam Allah yace muka ce ya adam ya kai annabi adam uskun anta wa zawjuka aljanna ka zauna da kai da matarka a cikin aljanna wa kula minha ku ci daga cikinta ragada shi wanda yake mai kosarwa wanda ba a hana ku ci komai kuma wanda kuke kuna cin duk abin da kuke so haifu shi tuma daga ko ina kuke so wala taqraba hadhihi shajara kada ku kusanci wannan bishiya daga cicita fatakuna min adh-dhalimin in kuka haka za ku zamanto daga cikin azzalimai masu saba ma Allah tabaaraka wa ta'ala Allah yake wa qulna ya adam sai muka ce ya adam nan Allah ya bayyana matsayin annabi adam wato bayan yayi wannan ya bayyana matsayinsa da sujada ku duba fa duk wannan fa saboda fa matsayin ilimi wato cewar a Allah madaukakin sarki da matsayin ilimi sai ba shi girma ya sa mala'iku suka yi masa sujada da matsayin ilimi sai ba shi jin daɗi ya sa shi a cikin aljanna saboda haka wasu malamai suka ce wannan ya nuna kan cewa haƙƙin malami ne da ya samu ɗaukaka da girma kuma ya samu sauƙin rayuwa ya ci ya ƙoshi ba mu dai sanin ganin cewa haƙƙin malami ya zama to kullun dukun da shi kullun a cikin yunwa in aka ga malami yana cikin ni'ima wannan dalili ne akan cewa ba malamin Allah bane ba wannan dalili da ya nuna wannan annabi Adam da Allah ya bayyana ilimin sa ya bayyana falalarsa sai ya sa shi a cikin aljanna ya ce masa ya ci ya ƙoshi in hani'an to nan Allah madaukakin sarki sai yace dan ya bayyana matsayin annabi Adam sai yace wa qulna ya Adam Allah bai ce wa qulna lahu ba inda Allah ya ce wa qulna lahu uskun anta sai muka ce masa ka shiga kai da matarka aljanna amma wato dan kamar ya bayyana daukakar sa ake ya Adam duk mala'iku su ji Allah ya kira shi to me za a ce masa kuma wannan Adam inda aka ce mu masa sujada muka yi masa me kuma za a ce masa dace uskun anta wa zawjuka aljanna kamar yadda Allah zai ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ranar alkiyama yayin da zai nemi ciyotan mutane zai zo ya fadi karkashin al'arshi yace yabo ga Allah da waɗansu kalmomi na yabo wanda yake yanzu ban san su ba inji annabi sallallahu alaihi wasallam ranar alkiyama Allah zai sanar da shi ba a taba yaban Allah da kalmomi na yabo irin wannan kalmomin da annabi sallallahu alaihi wasallam zai yaba Allah da shi ba idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yaba Allah da shi in ba kai Allah zai ce masa ne ya amsa addu'arka ba sai ce ya Muhammad sai kira sunansa ala ru'usul khalaiq dan ya bayyana matsayinsa sallallahu wasallahu alaihi ya bayyana darajarsa da martabarsa wannan maqamul mahmud din da kowa annabi yake kaunar sai ya bayyana cewa na sani wannan yake irfa ra'sak wa saltuba wa shfa shaffa ka dauka kanka ka dokiya a baka ka nemi ceto a baka ceto sallallahu alaihi wasallam wannan ya daga cikin jinsin wannan wannan shine wato hikimar bayyana al-izhar din a nan a maqamin al-izmar dan a bayyana falalar annabi Adam Allah ya bayyana falalar sai yace ya Adam uskun anta wa zawjuka al-janna ka zauna da kai da matarka a cikin aljanna nan sai Allah ya ce uskun anta wa zawjuka wannan kaida ce ta larabci idan zakai afafi akan zamir wanda yake koyayye munfasil muttasil ko mustatir to ba za ka yi afati da shi ba sai ka kawo sai ka sake maimaita wannan abdamir munfasil ko wani afati daban wa in ala damiri raf'in munfasil muttasil atabta fasil bidamiri munfasil aw atifin ma wabila faslin warad fi nazmi sha'ian wa da'afuhu wa da'afahu ta'if yanzu ibn malik yake idan za ka yi afati da damirin kan damirin muttasil to ka kawo fasil da adamirin munfasil ka gani uskun a cikin uskun akwai damir na anta to me yakan kawai a ce uskun wa zawjuka sai aka ce uskun anta wa zawjuka wannan shine fasihi idan kace uskun wa zawjuka baka kawo fasil ba to wannan yana zuwa da yawa a cikin waƙoƙi na a cikin waƙoƙi na shu'ara yana zuwa da yawa aikin fi nazmi sha'ian ya zo a cikin waƙoƙi da yawa wa da'afahu ta'i inji ibn malik kai itikadin cewa wannan abun da'ifi ne amma ana maganar larabci na fasihin larabci to gashi ne da yake a cikin alqur'ani sai kai takrari kamar yadda kita za amal ukhaytulu min safahati ra'sihi ma lam yakun wa adun lahu liyanala ma lam yakun lahu wa adun ma lam yakun wa adun lahu me muke ce ma lam yakun huwa wa adun lahu liyanala to da aka ce wannan ya tafi akan lugha da'ifiya kama alqur'ani da shine ake kafa hujja da larabci fasihi shi yasa yazo da wannan da aka fi wannan larabci da yazo sabanin wannan wannan ya saba ma kaida da take inda tattawa da larabawa wa zawjuka matarka az-zawj shine wanda ake hada shi da wani zamanto biyu shine ma'anar da shi yasa ake ce ma mace zawj ake ce ma namiji zawj hada zawji hadihi zawji ba a ce hadihi zawjati wannan kace hadihi zawjati wannan lahadin shi yasa ma hatta riwayar muslim da tazo na hadisin manzala sallallahu alaihi wasallam ya tsaye da tsaye daga cikin matansa sai waɗansu suka zo suka ganshi sai ce hadihi zawjati suka ce subhanallahi ya rasulullah shine yake ce musu inna shaytana yadri min ibn adam majrad dam yace shaytan yana gudana a cikin jinin mutane kamar yanda a cikin jikin mutane kamar jini yana jin tsoron kafi itikadin cewa su mujhisa da toga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi da wace ce kuma shi yasa yaso yace musu hadihi zawjati to haka sai aka rojo sai da ta maimakon yace hadihi zawji to shine malaman nawo suke cewa malamai da suka duba wannan suka ce wannan riwayar masu riwaya ce bil ma'ana amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya kan haka don manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana magana ne da harshen larabci abinda yasa zawji ba sifa bace abin ai sifa ce wanda yake al mudhakkar wal muannath duddaini dan haka ba a buƙatar ka kawo mata ta marbuta dan ka bambance ta fuqaha usune suka yi wannan su kuma abin da ta suka yi wannan dan su tantance wajen bayanin hukunci su ce al qawlu qawlu zawji wal qawlu qawlu zawja dan su bambance tsakanin mace da namiji. In suka ce alqawlu qawlu zawj wal qawlu qawlu zawj, kaga ba za a gane wanne ne namiji wanne ne mace ba, sai su ce alqawlu qawlu zawj. In an yi rigima a nan wajen, maganar abin nan maganar miji za a karba, a nan wajen kuma maganar mace. In ba su kawo wannan tayin ba, ba za a gane mace suke miji ba. Amma a fasihin lugar Larabci ba a cewa zauja, a cikin alqur'ani ba za ka ji an ce zauja ba, sai dai a ce zauji. To Allah ya ce zaujuka, zauju Adam, matar annabi Adam, ai wanda ta kasa ita ce Hawwa, kamar yadda sunan da ya zo a cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam. Ba abin da ya zo a cikin alqur'ani na sunanta Hawwa. A cikin littafin mutanen farko da suka wuce, kamar a cikin al-Ishaq, a cikin abin nan, a cikin Old Testament, littafin tsohon alkawari, abin da aka kira ta Eve, haka ma yake a cikin Turanci, aka ke kiranta Eve. To waɗansu sun ce Hawwa, abin da aka kira mata Hawwa, har sun kawo asar daga Ibn Abbas cewa da aka halicci Hawwa, sai annabi Adam ya farka ta ya ganta, ya farka daga bacci ta ya ganta a gefenta, sai ya ce wannan fa wace ce, sai aka ce wannan hadhihi imra'atu, hadhihi imra'a, aka ce wannan mace ce. Sai suka ce masa, sai mala'iku suka ce masa to ya sunanta, sai ya ce Hawwa, sunanta Hawwa. Suka ce meye Hawwa, yace li'annaha khuliqat min hayy, an halice ta daga rayayye. To amma wannan yana daga cikin asar na Isra'iliya wanda yake ba a tabbatar da su ba gaskiya, domin wannan suna, sunan aslan ba shi da wani ishti, ba suna Larabci ba shi da ishtiqaqi daga cikin harshen Larabci. Amma manzon Allah ya tabbata, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa mata suna Hawwa, yace laula Hawwa ma lam takun imra'atun zawjaha, lam takun unsa qab, da ba dan Hawwa ba, da mace ba za ta yi ha'inci ba, za ta ha'inci mijinta ba. Ishara ya zuwa ta cewa Hawwa ta yi ha'incin, ta ha'inci annabi Adam. Menene ha'incin da ta yi? Allahu a'lam, ba a yi bayani ba. Waɗansu sun kawo da asar, amma Isra'iliya ne ba amfanin ma faɗansu. A shahid, Allah maɗaukakin sarki ya ce ma annabi Adam ya shiga cikin aljanna shi da matarsa. Alƙur'ani bai faɗi ya aka halicci Hawwa ba, kamar yadda ya faɗi yadda aka halicci annabi Adam. Amma hadisi ya faɗi yadda aka halicce ta, ya faɗi cewa an halicce ta daga haƙar kare. An halice ta daga haƙar kari. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce istawsu bin nisa fa innahunna khuliqna min dir wa inna a'waja ma fi dir'i a'lahu lan tattaqima laka ala amri in dhahabta tuqimuhu kasartuhu wa kasruha wa kasruhu talaquha. Yace ina kine muku wasiya, ku kyautata ma mata, ku rike su da kyau, da kyakkyawan, da kyautayi, da kyautatawa, kuma ku sani cewa mace an halicce ta ne daga haƙar ƙari, kuma haƙar ƙarin da yafi kowanne karkata shi ne na can sama. Haƙar ƙarin can sama don shi ne ya haɗe da can baya, ya fi haɗewa da can baya, saboda ya fi kowanne karkata. Ba za ka taɓa miƙe mata ba, in ka ce za ka miƙar da ita sai ka karya shi, in ka ce za ka miƙar da haƙar ƙari sai ya kare. To shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce karya ta shi ne ka sake ta. In kake taimaka ta ji da kai yadda kake so, yadda kai kake tunani na miji bisa hankali da sauransu, kake ba za ta shagwaba ba, kake ba za ta fushi ba, ba za ta abin nan, ba za ta abin nan balbalin bala'i ba da sauransu, duk waɗannan abin kake ba za ta yi ba, to sai dai karɓi da ita. A wata riwayar ne zo, wani istamta'a da istamta'a biha ala aiwaci, in ko za ka ji zauna, za ka ci gaba da zama da ita, ka zauna lafiya, to sai ka zauna da ita a kan karkatar, a haka take. To wannan waɗansu malamai sun ce abinda ake nufi da cewar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai bayanin wannan khuliqat min dhikr, an halice ta daga haƙar ƙari, me ma'anarsa? An halice daga haƙar ƙarin annabi Adam ne aka fitar da wani tsoka ta zama to Hawwa, kamar yadda waɗansu riwayoyi na Muhammad ibn Isa suka nuna, amma ba riwayoyi ne musnada zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba. Ko ko abinda ake nufi wanda yake shine a zahirin abin da waɗansu malamai suka rinjaya, cewa an halice ta da karkatattar tabi'a kamar yadda aka halicci haƙar ƙari a karkace. Saboda haka babu bayanin akan cewa yaya aka halittar ta, bayani ne dai akan tabi'ar halittar ta a karkace take, dangane da tabi'ar halittar nan. To Allah maɗaukakin sarki ya halicci, menene hikimar da Allah ya halitta ma annabi Adam Hawwa don ya samu nutsuwa? ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. daga cikin ayoyin Allah ya halitta muku dangin ababen zama, matayenku naku, litaskunu ilaiha, don ku nutsu a cikinsu, ku samu nutsuwa, ku samu hutu a cikinsu, ku samu abin da zai ɗebe muku haso, zai ɗebe muku kewa kuma ya sanya soyayya da jin kai tsakanin ku. Wannan aya ce ta Allah, ɗabi'a ce da kan cewa mutum ba zai ji kan cewa ya cika ba, ya samu abin da zai mutsar da shi in ba na cewa. Don haka waɗanda namiji yake auren namiji ko mace take auren mace, wanda yanzu ake nema a mai da shi wai ci gaba, har suke nema su kafa ƙungiyoyi a kan wannan, wannan su ne masu harrafa ɗabi'a, masu karkatar da ɗabi'a. Don ba haka Allah ya halicci ɗabi'a ba. Don haka ne ba ka samu idan ka je ka samu wato irin abin da ake cewa al-mujtama'atul bada'iyya, al-bida'iyya, waɗanda suke wato abin da ake cewa da turanci primitive society, irin waɗanda suke ba su taɓa haɗuwa da waɗansu mutane ba, suna can kan dutse ko can cikin wani kogo, ba su taɓa haɗuwa da wani ba in ba jinsinsu ba, ba su taɓa sanin komai ba na halitta in ba su kansu ba sai nan inda suke kewayensu, ko irin wanda suke a wani tsibiri daban. To idan ka je ka same su za ka ga a cikin yarensu akwai sunan Allah, wanda yana kan cewa sunan Allah gariza ce a cikin ɗabi'ar mutum. Za ka same su suna auratayya, sai dai auratayyar kowa da irin jahiliyyar ta wajen auratayyar, amma dai za ka same su suna auratayya. Ba za ka samu namiji na auren namiji ba ko mace na auren mace, ba za ka samu wannan ba. Sai a inda tukuna aka zo aka soma mugunta ɗabi'a, shi yasa a farko wanda suka fara wannan mutanen Annabi Lut, ma sabaqakum biha min ahadin min al-alamin, haka Allah ya sifanta wannan ɗabi'ar ta. Ba wani daga cikin al'alamin da ya kasance akan wannan ɗabi'ar, namiji na neman namiji ko mace na neman namiji, domin ba za a samu sukun tsakani ba, ba za a samu nutsuwar zuci tsakani ba. Yanzu abin mamaki daga cikin dokokin da ake nema a kawo a ƙasar nan, dokokin ba da ƴancin yara, Child Rights Act, da ake nema a kawo, ana nan an yayyaɗa shi majalisu na tarayya domin su yarda da wannan, wanda a ciki za a bama, za a iya bada wato wannan shine yanda za a zo ta hanyar wannan a bama namiji haƙƙin ya auri namiji, bayan kuma ya auri namiji din a bashi haƙƙin ya je ya ɗauki ɗa a gidan marayu, ya zo ya kawo shi wannan gidan da babu mace a ciki, duk maza ne su biyu, ɗaya ita ce mata, ɗaya shine namiji, a ce wai su daidai wannan yaron. Mata biyu su ma za su iya yin haka, wani doka abin da ake kina a kasashen Turai shi ne aka samu waɗansu, domin a cikin kafiran ma akwai masu hankali, aka samu waɗansu masu hankali a cikin mutanen Spain, mutanen Andalus, suke cewa suka tashi haikan, suka ce su ba su yarda ba dokar da ta ba da daman masu matsugo su je su ɗauko yaro su raine shi, ko ƴan luwaɗi su ɗauko yaro su raine shi a gidansu. Ba su yarda wannan dokar da ba su yarda da wannan dokan ba, domin shi kansa yaron yana da haƙƙi a ce ya taso a gida na ɗabi'ar ɗan adam. Idan ya taso a gida wanda yake duk mata ne, namiji wato miji mace, mata mace, ko kuma ya taso a gida wanda yake miji namiji, mata namiji, yace ina uwarsa wanda yake zai samu hanan ɗinta, ko ina ubansa wanda zai ji tsoronsa ya ba shi umarni ya hana shi, aka ce masa wannan mata ita ce shi bai daga me a tare da shi a cikin wannan gidan. To doka suna da wannan, yana da haƙƙi ya kai ƙarar waɗanda suka sanya wannan dokan, kuma abu haƙƙinsa. Saboda haka suka tashi suna yaƙi da wannan dokar, aka dakatar da wannan dokar. Masu hankali ma kenan. To irin waɗannan abubuwan da kafiran nan suke yi, ya yi abin da ya sa muke faɗin waɗannan abubuwan, shi ya cewa irin waɗannan abubuwan da kafiran nan suke yi su ne waɗanda suke sun tafi sun je sun shiga cikin siyasa da sunan kai cewa za su je su yi dokoki a kan musulmi. Amma ba abin da ya sa suka shiga siyasa ɗin in ban da tara abin duniya, ba san menene ma'anar irin waɗannan dokokin da suke sa hannu a kai ba, da suke zartarwa ba, kuma abin da suke so kenan su kawo a cikin al'umma. Yanzu yara da aka yi musu irin wannan tarbiyyar, aka cuce su, aka ɓata tarbiyyarsu, aka ɓata wato ɗabi'arsu, aka ɓata halittarsu da adamtakarsu, wannan laifin me suke yi, wani zunubi suke ake musu wannan, don me, wani haƙƙi za a cuce su haka? Amma saboda ne, saboda kwaɗayin waɗansu da wokuncin waɗansu da dabbancin waɗansu, sun je sun zartar da wannan, kuma an zo an aiwatar da ita a kanmu. To da haka lallai ne ya kamata daga cikinmu musulmi, musamman masu ilimin, masu karatun harkar siyasa da masu sha'anin harkar lolo, masu sha'anin harkar lauyanci, musamman yanzu ana cewa za a gyara tsarin mulkin Najeriya, za a canza tsarin mulkin Najeriya, mutane su buɗe idonsu, mutane su san abin da ake nema a yi. Za a shigar da dokoki ne wanda za a zo daga baya a rusa addininmu, kuma in aka rusa addininmu a rusa mutuntakarmu ma.
mutuntakar mu ma kawai kan cewa mu mutane ne da Allah ya karrama mu ya ba mu dabi'u na dan adam na girmama ya mai da mu daban da dabba to za a mai da mu dabba ma tafi kuma idan ba mu tashi mun fargaba da irin wannan ne za a zo ai wannan doka a bata karfin mulki a bata karfin ƴan sanda da soja kuma ai wata dinka akan muna gani saboda haka wajibi ne ya zama to kan cewa muna sanar da ƴan majalisar mu wakilan da suka ce wanda ba su sani ba a sanar da su wanda suka sani a tunatar da su kuma idan suna yin abu din mu samu wakilci wanda za mu je mu san abin da suke yi mu tsaya mu ce ga haƙƙin mu ga abin da za a kare mu a kai wannan wajibi ne akwai wannan istidradi aka amma wannan shahidi ne saboda irin kwanin da suke kunno kai a cikin ƙasashen mu muna gani muna ji muna gani a cikin ƙasar nan aka samu wannan fitinar da muka zo muka samu lalacewar da aka samu na ƴan fim abin da ƴan fim suke kuma da yawa daga cikin waɗannan abubuwan ƴan uwa musulmi saurara ku da yawa ta hanyar fim suke zuwa shekara 40 da suka wuce akwai shekara wajen abin nan kusan 50 da suka wuce wannan wani ɗan Amerika ne wanda a lokacin yana da rai yake gaya min da kansa ya ce ba za a taɓa ɗan Amerika a cikin fim a cikin industry ɗin fim na Amerika ba wanda zai je ya bayyana kansa a cikin abubuwa na fitsara na batsa da ake yi ai fim ɗin batsa a bayyana batsa free fallow ya ce amma sai ga su da yawa daga cikin ɗabi'u miyagun ɗabi'u ta haka aka yaɗa su a cikin al'umma ta haka aka yaɗa su ta hanyar fim domin idan mutum ya ga abu an yi a fim sai ce wato ashe wannan al'ada ce wato mutane suna yin haka shikenan sai dauki wannan zama to al'ada domin ɗabi'ar mutum kwaikwayo tashbihi ɗabi'a ce ta mutum shi yasa ake so a yi kyakkyawar sunna kuma ake gudun a yi mummunan sunna domin idan mutum ya ga wani abu an yi kwaikwayo in an yi wani abu sai ce shi ma zai yi kwaikwayo ɗabi'ar ɗan adam ce to waɗannan kafirai maƙiya Allah Yahudawa in suka samu wato in ba su samu fitsara da ake yi ba da za a iya kwaikwaya sai su kirkiro ta su sa a yi ta a fim an san mutane bisa al'adarsu ko bisa ɗabi'arsu ta mutuntaka akwai abin da zai hana su yi wannan mummunan al'ada to sai su kirkiro ta su sa a yi ta a fim idan aka yi ta a fim idan ka gani sai ka ɗauka kan cewa wannan ɗabi'a ce da waɗansu mutane suke rayuwa a kai saboda haka yawa bari ka jarraba yawa bari ka yi kwaikwayo kai kuma yawa bari ka yi kwaikwayo saboda haka ƴan wasan kwaikwayo ta haka ta kansu ne za a kawo mana dukkan ɓarna da muke tsammani da zai ɓata tarbiyya a cikin wannan al'umma da haka dole ne mu tashi mu yaƙi da sha'anin harkar wasan kwaikwayo ɗin nan iyaye sakai babu yaro ko yarinya da zai shiga cikin harkar fim sai wanda iyayensu ba su mai da hankali akan tarbiyyarsa ɓacin tarbiyya shi zai kawo wannan ballantana a ce ƴa mace sannan kuma gwamnati gashi ta ɗaure musu inji wai hanya ce da zai shigo da kuɗi har ana samun waɗansu ina gani a cikin intanet suna faɗa cewa to shikenan mutanen Kano suna yaƙi da masu harkar fim ku je ku yi yaƙi da harkar fim kuɗaɗen da suke shigo muku da aikin da mutane suka samu sun samu sana'a masu fim suna yin fim masu sayarwa suna sayarwa masu talla suna talla an samu sana'a ga waɗansu za ku rasa aiki mutanen za su rasa aiki idan wannan shine abin da zai kawo arziki a cikin al'umma tare da wannan arziki duk arziki na haram ba abin da zai kawo al'umma sai barna sai fasadi me amfanin wannan arziki me amfanin mutum da zai je ya samu kuɗi da bai samu wannan kuɗi ba sai da ta tsara ku karanta abin da yake faruwa da yankin ummar a duniya wanda suka fi kowa tana harkar fiƙin wani ne yake mutuwar kirki a cikin su dukkaninsu daga wanda za a ga ya mutu yana cikin ƙwaya sai wanda za a ga ya kashe kansa ba wanda za a ga ya samu aure miƙaƙƙe ba sa iya rayuwar aure ba sa iya zama a cikin al'umma ba sa iya bacci sai cikin ƙwaya kuma kuna su kansu ƴan fimbin waɗansu daga cikin su ɗin wanda yake Allah ya tatsa bakin suna faɗan irin waɗannan abubuwa to da haka lallai ne hukuma ta tashi tsaye ta dage a kan hana harkar fim ɗin ai da ana harkar fim ana harkar wasan kwaikwayo amma nuna kyakkyawan ɗabi'u ake amma yayin da jari hujja ya shiga ciki Yahudawa suka shiga ciki har suka yi koyi da su wai dan an ce Hollywood su ma suka ce Kannywood wai hatta a cikin sunan ma suka yi koyi da su to so suke abinda ake yi a can Hollywood din a nan ma sai an zo an yi shi kuma abinda zai ba su damar su yi wannan doka ce idan doka da gwamnati ta ba su damar su yi wannan ta ba su ce za ta kiyaye haƙƙinsu ta kiyaye damar da ta ba su shi ne za su ci shi wannan fitsara so da haka a nan akwai abinda ke dole gwamnati ce za ta mu abinda mutane abinda malamai za su shine su wa'azartar su kirawo su bayyana gaskiya kuma su kira kan kyakkyawan tarbiya makarantu abinda za su yi kenan su kyautu da tarbiya iyaye abinda za su yi tsaya su kyautu da tarbiya abinda malamai za su gaya musu kenan kuma iyaye su tashi kansu hana su tsaye da ƴaƴansu kan su abinda yake shine addinin su ya yarda da shi amma sama da wannan yafi karfin mutane yafi karfin malamai haƙƙin gwamnati kuma haƙƙin gwamnati ta kare tarbiyar al'umma ta kare mutuncin al'umma ta kare makoman al'umma ba ma son makoman mu ta zama to Hollywood wanda kuma yake zama makoman ta zama to Hollywood ya tashi ta fice Hollywood din ya tashi ya je America mara ba za su da shi su bashi abinan su bashi visa ya je ya zauna a can ba shi dan ne dan uwan su ba zai samu waliyansa a can a kabira mujrimi ha ya je can waje Allah yake kushe yace ma annabi Adam uskun anta wa zawjukal janna ka zauna a cikin kai da matarka a cikin aljanna aljanna abinda ake nufi da aljanna kamar yadda ya gabata shine wato albustan wato abinnan hadisa rambu wannan jama'irin malamai na ahlus sunna kusan ittifaqin ahlus sunna ne cewa abinda ake nufi da wannan ita aljannatul khuld jannat aljannan nan wadda take madawwamiya wadda take a can sama wadda yake saman sama ta bakwai inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace aljanna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace bayan sama ta bakwai babu wani abu sai aljanna wa fawquha arshur rahman sama aljanna shine al'arshi shi aljanna wannan shi aljanna da annabi Adam ya shiga ba wata aljanna ce daban ba kamar inda mutum da suka ce wata aljanna ce a kasar Hind wannan suka ce a kasar Palestine wannan suka ce a can kasar Farisa gashi nan dai kowa da irin maganar sa saboda sun gani a cikin at-taura an kira ta jannatu adn an ce mata the garden of eden Eden Adam ba waɗansu daga cikin malaman musulmi sun ce abinda ake nufi da jannatu Adam shine wannan jannatu Eden din dake cikin Bible jannatu Adam ko abinda take nufi aljannat dawama ba ita ake nufi da wannan Eden din wannan Eden din ita wata aba ce daban wanda shine waɗansu malamai suka dauka suka yi amfani da wannan suka ce ai aljanna da aka sa annabi Adam ba ita ce ta sama gaba ita ce aljannatul khuld ba aljanna da ke bayan kasa ne malaman mu'tazila da yan qadariyya su suka faɗi wannan ko babu hujja akan wannan nan an ce aljanna ana nufin wannan aljanna al-ahadud dhihin ba zai yiwu a ce ana nufin aljins ba in aka ce ana nufin wato ku shiga kowane lambu kaga wannan ba za a ce ai a ce ku shiga kowane lambu ko ba zai yiwu a ce wani lambu ne wanda dama can annabi Adam wato abinda ake cewa al-ahadiz-zihni shine wanda yake tunaninka zai je zuwa gare shi daga an fada kamar ana cewa ash-shams ana cewa ash-shams ka san hankalinka zai koma zuwa ga abin nan a cikin zihin ɗinka akwai wata rana wadda take akwai wata halitta wadda take mai haske ko kuma daga an ce abdiya ana nufin haske zai koma zuwa ga jinsin wannan haske shi ma nau'i ne na jinsi to babu abin da wannan ba zai zamanto haka ba kuma ba zai iya zamantowa istigraqa ba zai zamantowa cewa abin da ake nufi shine wato alhaqiqal jinsiyya ba shine kan cewa wato ka shiga cikin wuri wanda ya hada sifar cewa shi lambu ne da dukkan ma'anar lambu domin wannan babu wannan abin nan babu wannan fil kharij saboda haka wannan al-inta aljanna shine ake cewa al-ahadu bihi al-ahad wa shi ne ake ce masa al-ahad az-zikri abu ne wanda yake an san shi an ambace shi annabi adam ya san aljanna shi sai Allah ya ce masa ka shiga kai da matarka a wannan aljanna shi ne nufin wannan aljanna din wannan aljannar da kuka sani wa kula minha ku ci daga cikin ta ragadan shi wanda yake wato mai yalwa la hajara fihi ba ana ku komai ba har ku shi tuma ko ina kuke so a ko ina a cikin aljanna wala taqrabu hadhihi shajara kada ku kusanci wannan bishiya ai bil akli minha daga ci daga gareta nan yace wa hiya ya fassara ta cewa shi ita ce wato alkama ko kuma dabino abinda ko kuma inibi ko kuma akwai da dama amma ba wanda yazo daga alkitab ko sunna dan haka babu amfanin ma a ambace su wace bishiya ce Allahu a'lam sanin ta ba zai amfane mu ba Allah ya nuna masa bishiya yace wannan bishiyar hadhihi shajara ya nuna masa kar ku ci daga gareta wace iri ce Allahu a'lam ko babu bukatar ma a san bishiya ta ba an bace ta ba a cikin alqur'ani wala a cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka takallufi ma kace zaka fassara wace bishiya ce babu bukata a cikin fadin Allah ta'ala wala taqraba kada ku kusanci wannan bishiyar akwai wannan yana tabbatar da abin da yazo a cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kusan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani lokaci takan zo mai karfafa abin da ke cikin Alkur'ani, wani lokaci ta zo mai bayyana abin da ke cikin Alkur'ani, wani lokaci ta zo da wani abu wanda ba ma ya cikin Alkur'ani kuma ta tabbatar da shi. To wannan akwai sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da tabbatar da wannan ma'ana, inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa karra'i yar'a hawla al-hima yushiku an yarta'a fi, mai kiwo da yake kiwonsa a kusa da shingen da aka hana zai iya fadawa ciki. To shi yasa Allah ya hana kar ku kusance ta, ma bai ce kar ku ci ba, kar ma ku je kusa da ita. Daga wannan yayi daga cikin dalilan da malikiya suka rike da shi akan ka'idar saddu dara'i, kan cewa idan abu zai kai zuwa ga barra kar ka yi shi, tunda ai zuwa kusa da bishiyar ba shine illa ba, cinta shine illa. To amma saboda zuwa kusa da ita zai iya kai waya zuwa ga cinta, sai aka hana zuwa kusa da ita din. An gani? To wannan kaida ce da malikiya suka dauka, barna akan kanta ita aka haramta, to abinda zai kai zuwa ga barna shi ma sai a hana shi a cikin maliki, amma a wajen Imam Malik yana hana shi. Kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa wala tasubbu alladhina yad'una min dunillahi fayasubbu Allah adwan bi ghairi ilm, kada ku zagi waɗanda ba suke kira ba Allah ba, kar su zagi Allah. Kaga ka zagi gumaka babu laifi dan ka zagi mu kuma ka, amma sai Allah ya hana, saboda me? Sai saboda zai kai zuwa ga barna, zai kai zuwa ga zagi Allah. To wannan ma kar ku kusanci bishiyar, saboda me? Saboda nan zai kai ku zuwa ga ci daga gare ta. Fatakuna min adh-dhalimin, idan kuka yi haka za ku zama to a cikin adh-dhalimai. Adh-dhulmu abin da ake nufi da adh-dhulmu wad'u shay'in fi ghairi mahallihi, ka sanya abu ba a mahallinsa ba. Zalincin da ake nufi anan wajen shine sabo, wato rashin bin umarnin Allah tabaraka wataala, shine ta hanyar wato ku cuci kanku ko kuma ku shishigi ku wuce iyaka da Allah madaukakin sarki ya sanya. Wato wannan dalili ne akan cewar duk mutumin da ya saba ma Allah yana cutar kansa ne, duk mutumin da yake saban Allah yana cutar kansa ne. Shi yasa Allah madaukakin sarki yake cewa wallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dhakarullah, wanda idan suka aikata alfasha ko suka cuci kansu shine suka yi abin aiki na sabo, sai su tuna da Allah. Mutumin idan mutum ya aiki na sabo ya cuci kansa, saboda aiki na sabo yana sabbaba fushin Allah, yana sabbaba tawayar arziki, kamar yadda Ibn Abbas yake cewa saban Allah yana da duhu a fuska, da kunci a cikin zuci, da kiyayya a cikin zukatan mutane, da takura a cikin arziki. Abubuwa guda hudu Abdullahi Ibn Abbas ya faɗa, yace saban Allah yana da wannan fuskar ka zake baki kin za a ga alamar duhu a fuskar, mai saban Allah za a rinka ganin alamar duhu. Ashe mutane ba ka san sa, mutum kawai ka ba ka san wani mutum, saboda ne ka rasa kana meye dalili, kawai ba ka san sa, musamman mu mutumin kirki ne kai, sai ka ji ba ka san sa. Allah ya sanya wannan kiyaye saboda sabo, wannan abu ne wanda yake Allah ne yake sawa, kuma duk yanda yaso duk kudin da ya bayar kan a so shi, wallahi ba za a so shi ba. Sannan kuma da kunci a cikin zuci, mai sabon Allah kawai ya rinka jin kunci. Sannan kuma da takura a cikin arziki, ko da komai yawan arzikin nasa kullum a cikin kuka yake, kullum a cikin kukan rashi yake, kullum a cikin kukan babu yake, kullum a cikin kukan rashin isa yake, bai ishe shi ba. To me amfanin kudin mutum ka zama kullum mutum kana kuka, kullum mutum yana kuka, me amfanin kudin nasa? Domin wannan, to wannan shine faqr, shine ainihin halka, shine ainihin bukata. To kaga kenan idan mutum ya sabo ya cuci kansa, don duk wayannan abubuwan suna komawa ne ga mutum. Shi yasa Allah yake sifanta masu sabo da cewa azzalimai, ma'ana suna zaluntar kawo kansu. Fa azallahuma shaytanu anha, sai shaytan ya zamar da su daga gare ta, daga cikin aljanna. Ai wato ba a faɗi ya zamar da su ba, amma kamar yadda ya zo a cikin suratul araf, qala hal adullukuma ala shajaratul khuldi wa mulkin, a cikin suratul ta adullukuma ala shajaratul khuldi wa mulkin la yabla, bana nuna muku bishiyar dawwama ba da mulkin da ba zai kare ba. Fa waswasa lahumash shaytan liyubdiya lahuma ma wuriya anhuma min sawatihima wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi shajara illa an takuna malakaini aw takuna min al-khalidin, yayi musu waswasi. Wannan kaga shaytan shi yayi musu waswasi duk su su biyu. Waɗansu riwayoyi na Isra'iliyat sun nuna cewa ya zo da sifar maciji ne, yaje ya samu Hawwa, ya same ta, da ya same ta ta kasance tare da shi, ya tsaya a kanta ita kuma sai da ta zo hatta ruda annabi Adam, in ta ce barka gani zan ci, ba abin da zai same ni, ta ci, ta ce ka gani me ya same ni, kai ma ka ci. Sannan ita ma ta ci, wato ita ta ruɗe shi, saboda haka suke cewa mace abin nan a shirira ce, amma haka zahirin alkur'ani nuna cewa yi duk su biyan shaidan ya masu yamma wasu wasu ko wasu wasu alhumar shaidan duk su biyan shaidan ya masu wasu gabaki ɗayansu fadallahu ma duburo duk su biyan ya rudar duk su biyan ya yamma wannan abin ya yamma wannan wasu wasu. Saboda haka wannan ba dalili bane, wannan yana ɗaya daga cikin abinda ya sanya a addinan a addinin daga cikin abinda aka karkatar da addinan annabawa da shi a cikin addinin Kirista ake nuna kan cewa mace asalin ta sharri, mace asalin ta sharri ce domin ita ce farkon wanda ta sanya ake zunubi na farko. Saboda haka suke ganin mace asrariya ce, don haka ma a da mace ba ta da wani amfani, takalmi ma ya fita. Mace ana ganinta ba mutum ba ce, ana ganinta wata baina-baina ce tsakanin shaidan da mutum, ta fi shaidan amma ba ta kai mutum ba. To duk wannan ma'anoni kaga alkur'ani ya rusa sai mun kanta wannan babu wannan ma'anar, babu wannan susu biyu din Allah madaukakin sarki a susu biyu din shaidan ya yi waswasi. Fa azallahuma, kaga haka yake wannan qira'ar jumhur kenan, qira'ar hamza fa azalahuma ash-shaytanu anha fa bima'ana fa ab'adahuma, ya nisantar da su. Amma azalla bima'ana ya zamar da su, shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da cikin addu'a da idan zai fita daga gida ya ce Allahumma inni a'udhu bika an adilla aw an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla, izuwa karshen hadisi daga ciki yake ina roƙon ina neman tsari daga gare ka da in zame ko a zamar da ni, domin ɗaya daga cikin hanyoyin da shaitan yake zuwa ma dan adam kenan ya zamar da shi daga inda Allah madaukakin sarki ya gaya masa, kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake fajitalatkum ash-shayatin, sai shaitanu suka zamar da su, bi ma'ana fatazallatkum ash-shayatin fa akhrajahuma mimma kana fihi, sai ya fitar da su daga abin da suka kasance a cikin sa na ni'ima. Wa qulna ihbitu, sai Allah ya ce sai muka ce musu ihbitu, ku sauka ay ila al-ard ay antuma bimashtamaltuma alayhi min dhurriyyatikuma, da ku da abin da kuka kunsa na zuriyar ku, shi yasa aka ce ihbitu ai gabaki ɗin ku, ba a ce ihbita ba kamar yadda aka ce a cikin surat Taha, qala ihbita minha jami'a ba'dukum li ba'din adu fa imma ya'tiyannakum minni huda faman ittaba hudaya fala yadhillu wala yashqa, can sai aka ce ihbita su biyu aka gaya ma bi itibari kan cewa su ake mafita su, amma a nan wajen da aka ce ihbitu da itibarin cewa ai ba su kaɗai ne za su sauka ba, akwai zurriya da suke da yake cikin tsakan annabi Adam da za su da su ma da gabaki ɗayan su an fitar da su daga cikin aljanna. Allah ya ce ku fita daga cikinta, ba'dukum li ba'din adu, sashin ku masu gaba da sashi ne, wato zurriyar ku za su zama suna gaba da juna tunda kuka aikata wannan, to shikenan kun shiga wannan zai sabbaba muku shifar adawa tsakanin ku da juna, dole za ku haɗu, amma idan kun haɗu dole sai kun saba da juna. Wannan shi tafsiri Raji, akwai tafsirin da yake cewa ihbitu ma'ana da ku da shaidan din duk ku sauka, ba'dukum li ba'din adu, da ku da sashin ku makiya sashi ne, wato ma'ana shaidan ba abokin gabanku ne, kuma ku zamanto abokan gaban shaidan, inna shaytana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa, shaitan abokin gabanku ne, ku rike shi abokin gaba. Daga nan ne masu mulki, masu wayan duniya, masu dabarar duniya suka gano hikimar ka gaya wa mutane tarihi, tarihin abin da ya faru da kakanninsu, domin wannan ya da isa su ɗauki fansa, kamar Allah yana ce kamar Allah yana ziga mu ne, ku yi gaba da Iblis fa ga abin da ya muku shine sababin fitowar babanku daga cikin aljanna. To wanda ya muku haka kuma kawai rike shi aboki abin da kawai rike shi waliyinku, kamar yanda ake so a gaya mu gaya ma ƴaƴanmu irin abin da Yahudawa suke ma Annabi sallallahu alaihi wasallam, wanda shine yanzu Amerika da Isra'ila ba sa so a canza zafin musulunci, a canza zafin da ake karanta ma ƴan makaranta, kar a ce Yahudawa ma ƴaƴan Annabi sallallahu alaihi wasallam ne, domin karatun tarihi a wajensu shine zai sa ba za a manta wannan mummunan adawar ba, wanda wannan zai sanya ba za a yarda wata al'umma wadda yake take gaba da ku ba ta zo ta mamaye ku ta galba a kanku, ko bajade ko bajima daga baya ƴan baya za su ɗauki fansa. To wannan asalin wannan uslubi ne na alqur'ani, kuma har wato tarihi ne na al'ummomi na duniya haka suke, kowace al'umma sai sun yi kokari su gaya ma zuriyarsu irin abubuwa da ya faru na yaƙoƙi tsakaninsu da makiyansu, domin su san wannan abu, san tarihin mutanen, san tarihin al'ummarsu, su san cewa ga abokansu, ga masu taimakonsu, ga abokan gabansu. Wannan usulubi ne wanda yake asalin sai samu asali daga cikin Alƙur'ani. To Allah yana cewa sashinku masu gaba da sashi tsakaninku da Iblis, saboda haka shi da ya sanya ku ya zamanto sababin fitarku daga cikin aljanna da ni'imar da kuke ciki, ku rike shi ya zamanto abokin gaba.
Walakin fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin, kuma kuna da matabbata a cikin ƙasa, shine wato wurin mawdi'u qarar, wajen da za ku samu tabbata. Wannan dalili ne akan cewa duk abin da mutum yake bukata zai samu a cikin wata, baya bukatar sai ya je duniyar wata. Kamar yanzu a inda ake cewa wai za a je a yi wata duniya a cikin wata, saboda ana ganin kan cewa babu isasshen oxygen a bayan ƙasa, ana global warming da wane ne, ya kamata a yi wani abin nan, a yi wani gida da masu hannu da shi ne za su rinka zuwa a cikin sararin samaniya don samu wato gidan da za su iya samu tatacciyar iska, tatacciyar wato ni'ima a can wajen. Ba ka bukatar, Allah ya riga ya ce wala kum fil ardi mustaqarr minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Wata tawon ilahi da kuma jin daɗi ya zuwa ga wani ɗan lokaci ƙanƙani, shi ne wato za ku samu jin daɗinku, duk abin da kuke bukata za ku samu a cikin duniya na jin daɗi, har ya zuwa ga wani lokaci shi ne ajalinku, kowa da ajalinsa. Fatalaqa adamu min rabbihi kalimatin, sai Adamu ya samu waɗansu kalmomi daga Ubangijinsa, haka take a ƙira'at jumhur. Annabi Adam sai ya tafi ya karɓa ya samu waɗansu kalmomi daga wajen Allah tabaraka wa ta'ala, Ubangijinsa. Nan dangana da aka cewa min rabbihi, daga Ubangijinsa, don a nuna afifa da wato soyayya ta Allah maɗaukakin sarki ga Annabi Adam. A ƙira'ar a wata ƙira'ar ta Ibn Kathir yana cewa fatalaqa adama min rabbihi kalimatun, sai waɗansu kalmomi suka zo ma Annabi Adam. Kalmomin su ne fa'idan su, suka zo ma Annabi Adam ala ayyati halin, wa'inna kalmomi ne waɗannan, bayanin ta ya zo a cikin suratul a'raf. Qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, ya ubangiji mu mun cuci kawo kanmu, idan baka gafarta mana ba kai kanmu zamu zamanto daga cikin tababbu. Kamar yadda Abdul Aliyatul Riyahi yace, wannan kalimat din shine wannan fadin Allah ta'ala a cikin suratul a'raf, ربنا ظلمنا انفسنا فتاب عليه في الله يكره توبته. التوبه شيني داووا واتو الله يا داوو يا زوا ga annabi adam da yardarsa da rashin yi masa ukuba, kamar yadda shi kuma annabi adam ya koma zuwa ga Allah da barin saba masa da barin wannan sakan din. A nan wajen akwai matsala ta aqida, shine cewa Allah madaukakin sarki ya bayyana annabi adam da cewa ya nemi tuban Allah, Allah ya karɓi tubansa. A cikin surat Taha yace wal qad ahidna ila adam min qablu fa nasiya wa lam najid lahu azma, Allah kuma yace fa wa asa adamu rabbahu fa gawa, annabi adam ya saki ubangijinsa ya ɓace. To waɗansu malamai suka ce wannan ya faru ne kafin a yi ma annabi adam annabci, domin annabawa ma'sumai ne. To amma ismar annabawa akwai saɓani akan ismarsu daga saga'i, bayan ijma'i akan cewa dukkan musulmi sun yi ijma'i akan cewa annabawa ba sa babban zunubi, ba sa alkaba'i, amma wajen as-saga'i shi ne ake saɓani. Ar-Rafida da dayawa daga cikin malaman Ash'ariya da waɗansu daga cikin Maturidiya suka tafi akan cewa as-saga'i ɗin ma ba sa afkuwa daga annabawa. Malaman hadith da kuma wanda yake shine ra'ayin waɗansu daga ciki, shine ra'ayin abin nan majmu'a da dama daga cikin as-salaf, kuma kaulin da Sheikh Lisani bin Taymiyyah ya rinjaye shine annabawa ya halatta su sagaya, amma ba sa dawwama a kai, la yusirruna ala sagaya, zai iya yiwuwa su yi amma Allah ba zai kyale su ba. Saboda haka hujjar wanda suka ce ba sa sagaya sun ce Allah ya ce abu annabawa, idan zai halatta su shekarun laifi kamar Allah ya ce kenan ya halatta a yi koyi da su a nan wajen, tunda kuma Allah bai ce karfin koyi da annabi ba, sai kun tabbatar wannan abin da ya ba sabira ne daga cikin sagair ba, yana yin aiki kawai a yi koyi da shi. Wannan haka ne, ko mai annabi ne yana yi za a yi koyi da shi, domin Allah maɗaukakin sarki ba zai tabbatar da shi ba akan abin da yake ba daidai ba. Idan wani abu ya same shi na abin da Allah ya rubuto masa na kan cewar ba shi ne abin da ya dace da yarda Allah a lokacin ba, to Allah ba zai bar shi a nan ba, kuma idan yayi wannan zai ne domin wata hikima. Shi yasa annabi adam da yayi ne bisa nisyan, amma ba sa yi bisa amdan su aikata, hatta sa ga yin ba sa yin wannan.
sai dai bisa nikiyan ko bisa alhaba ko kuma bisa tsammanin cewa wannan abin bauta wannan abin abu ne wanda yake Allah madaukakin sarki yake so ko ko babu wani abu wanda yake yazo da yake nuna abin nan a yake nuna cewa wannan aiki ne na sabo amma kamar wannan wanda yake Allah madaukakin sarki ya bayyana shi kan cewa sabo ne waɗansu suna takallufin fitawi ne ce Allah ya kira shi sabo ce ba za su kira shi sabo ba sabo ne amma sabon da Allah madaukakin sarki ya bayyana uzurin annabi Adam tun farko cewa ya manta kuma inna Allah tajawaza an hadhihi al-umma al-khata' wa an-nisyan rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana Allah baya kama mutane da mantuwa saboda haka Allah ya bayyana uzurin annabi Adam cewa mantuwa ce dan haka koda ta zama tudun saghira min as-sagha'ir kuma Allah ya kirata ishyan zamu kira ta saboda ladabi ga lafazin alqur'ani na Allah amma ni itikadin a cikin zuciyarmu wannan ba ishyan ne na tawaye ba kamar inda iblis ya ma Allah ba tawaye annabi adam ya ma Allah ba rauni ne wanda yake Allah ya halitta ya halicci adam akan wannan shine annishyan raunin mantuwa ce ta sanya shi wannan kuma baya annabi adam Allah ya tabbatar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mana da annabcin sa kamar inda yazo a cikin hadithu shafa'a annabi ne saboda haka baya yin israri ba zai yi israri akan wannan kuskuren ba abin nan ko da jidda ya aku da gare shi kuma haka yake duk abubuwan da suka zo daga cikin amfi daga wajen annabawan Allah tabaraka wa ta'ala wannan a take kenan sauran bayani zai zo a cikin tafan a cikin bayanan tafan aqida kamar yadda Allah ya kai mu zamu Allah ya sa mu karanta ma'arijul qubul zamu gudu a bayani innahu huwa fataba alayhi Allah ya karbi tubansa innahu huwa tawwabur rahim Allah shine mai yawan karban tuba ga bayinsa arrahim mai jin kai arrahim kamar yadda muke bayani shine wanda yake jin kansa ba shi da iyaka amma ke bantacce ne ga mu'mini to Allah mai yawan karban tuba ne ma'ana wato ba sau ɗaya kawai yake karban tuba ba in ka sake ce to shikenan ka ƙara dama ɗaya aka baka a Allah koyaushe kai zunubi ka dawo Allah madaukakin sarki zai karɓi tubanka kuma wanda yake ɗaya daga cikin hanyoyin da Iblis yake zuwa kenan ya tsaya tsakanin mutum da tuba ya tsakanin mutum da Allah ya ɓata tsakaninka da Allah ya ce masa ai kai wannan tuban naka ma na ƙarya ne tuban zakara ne kai tuba ka koma kai tuba wannan dalili ne akan cewa makareci ne kai yaudara kanka kake kawai shi dan haka zai gaya maka wannan dan ya hana ka ya rufe maka kofar tuba ga kuma Allah madaukakin sarki yana cewa ya iba qul ya ibadil ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah kada ku yanke kuna daga rahmar Allah su waye aka ce ma wannan alladina asrafu suka wuce iyaka wajen barna akan kawo kansu qul la hadu minha jami'a Allah yace muka ce musu ku sauka daga cikin ta gabaki ɗayan ku daga cikin aljanna gabaki ɗayan ku aka sake maimaita wannan domin ayi afafi akan bayanin abin da zai zo nan gaba fa in ma ya'tiyannakum minni huda idan shari'a ta zo muku daga gare ni faman tabi'a hudaya wanda ya bi shari'a ta shine fa amana bi wa amila bi ta'ati yayi imani da ni yayi aiki da da'ata nan Allah bai ce faman tabi'a hu ba wanda ya bi wannan duk da ya faɗi shari'a din sai sake maimaita ta domin ta zamanto muhimmata da muhimmanci wato wani lokaci Allah madaukakin sarki yana kawo wa'annan maganganu a cikin alqur'ani domin zamanto matsayin kamar al-amsal kamar yadda Allah yake cewa ja'a al-haqqu wa zahaqa al-batil innal batila kana zahuqa kaga za a iya cewa ja'a al-haqqu wa zahaqa al-batil innahu kana zahuqa ba'ana shi al-batil din amma Allah ya faɗe shi dan ya zamanto wannan wata ka'ida ce amma innal batila kana zahuqa a faɗe shi a haka a matsayin sa na aya saboda kamar wannan ne a faɗi faman tabi'a hudaya fala khawfun alaihim wala hum yahzanun ya fa a ce faman tabi'ahu domin ita kanta wannan jumla zaka yi dauko ta zamanto kamar wato matsal ne wanda yake wata ka'ida ce wanda yake za a yi wa'azi da ita zaka sanya ta aya da zaka sanya a gabanka a cikin daki kullun kana karanta ta kana ganin ma'anarta duk wanda ya bi shari'a ta inji Allah to waɗannan babu tsoro a gare su fala khawfun alaihim ai babu tsoro a gare su dan gaba lahira abinda zaka samu a lahira wala hum yahzanun ba za su bakin ciki ba kan abinda suka bari a bayan su a nan duniya والذين كفروا وكذبوا بآياتنا wanda suka kafirta suka karyata da ayoyinmu al-ayat abinda yake nufi da aya shine abinda yake nuna abinda yake dalili da yake tabbatar da wani abu to ayoyin Allah ma'ana sune abubuwan da Allah madaukakin sarki ya saukar da su nan lissafin sa to wanda yayi imani da su wanda ya kafirce mu wannan ayoyi bayan kuma ya kafirce wato yaki imani wato yaki bin su yaki gaskata su bayan ma ya tsarkata su kuma ya karanta su ce ƙarya ne to wanda suke wannan fa ulaika ashabun nar waɗannan su ne marjinta wuta as-sahib al-mulazim abin da yake nufi kenan domin da haka ne aka samu sahibi saboda wanda yake lizimtar wa kullun suna tare to Allah ya ce waɗannan abokan wuta ne ma'ana wato masu lizimtar wuta ne hum fiha khalidun su a cikin ta madawwama ne wato za su dawwama a ciki bi ma'ana ba za su fita ba kuma inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa amma ahlun nar alladheena hum ahluha fa innahum la yamutuna fiha wa la yahyaw ɗan wuta wanda suke su ɗan wutan ne masu dawwama a cikinta ba za su mutu ba ba za su rayu ba a cikinta amma al-usa amma waɗanda suke masu sabo wanda suka shiga cikin wuta to fa innahum yumituhum Allahu imatata Allah zai matar da su mutuwa sannan sai Allah ya tayar da su bayan su zama to kamar gawayi bakin gawayi sannan sai a jefa su a cikin wutar rayuwa sai su tsoro a cikin aljanna a cikin kogi ne na rai za su zama to kamar wato gawayi ne masu sako daga cikin mumini haka Allah ba za su dawoma a cikin wuta ba ba su ne ahlun nar hum fiha khalidun ba inda sun mutu da kwayar ko da kwayar zarra ce ta imani ba za su dawoma a cikin wuta ba ko Allah ya musu azaba Allah zai fitar da su da ceton masu ceto da ceton mala'iku da annabawa da salihai da siddiqai sannan daga baya kuma shi Allah kansa ya zo ya cita sannan ya fitar da duk wanda yake da koda a cikin zuciyarsa akwai misalan zarratin min habba misalan zarratin min imani sai Allah ya jefa su a cikin wannan kogi wata korama ce da take kwarara kullowa take kwarara take shiga cikin aljanna sai su tsoro a cikin aljanna sai su fito suna yake ce musu aljahannamiyun Allah ya tsare Allah ya sa mu a cikin aljanna tare da awwal zumatun minan wa ba tare da hisabi ba tare da azaba ba wa sallallahu alaihi wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi